Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Master Raro, barkamu da asuba da fatar an wayi gare lafiya. Baba Yakubu muke rine tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
Na sojin kasar Chadi ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. A jiya Talata an samu tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. Yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum a India ya kai kokoluwa na tarihi, yayin da ake kara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta kakaba sabbin dokokin kulle a manyan bangarori na kasar.
Kanin labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa masu fashin baki na ci gaba da yin sharhi akan kashe shugaban Chadi Idris Deby.
Kisa irin wannan da ake yi lalle ba yanzu aka fara shi ba. To lalle abun ba haushi ne a ce har yanzu cikin nahiyar ta Afirka har take kai ake ma shugaban kasa irin wannan kisa.
Hukumomin Najeriya na kokarin wayar da al'umman kasar akan muhimmancin karɓar allurar rigakafin COVID-19.
The federal government is committed to providing all necessary resources.
Gwamnatin tarayya ta jajirce wajen ganin ta samar da dukkan abubuwan da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu allurar rigakafin corona.
Bayan haka Murtala Faruku sanyin na kuma na tafi da shirin sa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojin kasar Chadi ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya Talata, mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga. Wata kungiyar 'yan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimena babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar. Kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barbendo a Guna ya ce majalisar mulkin soja za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18. Kuma ɗan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37, Janar Muhammad Idris Deby Itino, shi ne zai jagoranci majalisar ta mulkin soji. A halin da ake ciki dai, ofishin jakadancin Amurka a birnin Injimena ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. A jiya Talata an samu tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na ƙarshe a ranar Litinin, masu taimakawa alkali yanke hukunci su 12 da suka hada da mutum 6 farar fata da kuma mutum 6 baƙaƙen fata. Sun shafe sa'o'i 6 suna tattaunawa kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni 3 kafin su fito da hukuncin da suka yanke. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda baƙar fatan Amurka ne, ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne shi na tsawon sama da minti 9. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce ai Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi, kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu aikin 'yan sanda wajen kama Floyd dai a watan Mayu a Minneapolis. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum a India ya kai kokoluwa na tarihi, yayin da ake kara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta kakaba sabbin dokokin kulle a manyan bangarori na kasar. Ministan Lafiya na India ya faɗa jiya Talata cewa akalla mutum 1,761 sun mutu a ranar Litinin, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da 180,500, da shi ne adadi na huɗu na yawan waɗanda suka mutu a duniya. Ƙwararru a harkar lafiya da ma jami'an gwamnati sun yi amanna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura waɗanda aka irga a hukumance. yawancin manyan birane sun bada rahoton binne mutane da yawa da ake alakanta da COVID-19 waɗanda suka haura adadin hukuma sosai. Sabon zagayen waɗanda suke kamuwa da coronavirus ya auka a ƙasar ta biyu mafi girma a duniya bayan ta sassauta dokokin kulle a watan Fabrairu, biyo bayan raguwar waɗanda suka harbu a watanni da dama a jere a ƙoƙarin kare rugujewar tsarin lafiyarta. New Delhi, babban birnin ƙasar India, ya ƙaƙaba dokokin kulle na tsawon mako guda a ranar Litinin.
Kafin Baballe ya kawo mana sauran labaran duniya, rundunar sojin ƙasar Chadi ta naɗa ɗan marigayi Idris Deby Itno domin ya maye gurbin mahaifinsa a matsayin shugaba mai riko na mulkin soji. Bayanai suna nuni da cewa shugaban ya mutu ne a filin daga, inda dakarun ƙasar ke fafatawa da 'yan tawaye a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Shugaba Deby, wanda ya mulkin ƙasar ta tsakiyar Afirka sama da shekaru 30, ya mutu ne a ranar Talata. Kamar sauran masu fashin baki, Farfesa Bube na Maiwa, babban malami a jami'ar Diouf a birnin Dakar, ya bayyana al'ajabinsa ga faruwan wannan lamarin.
Kisa irin wannan da ake yi cikin nahiyar Afirka ga shugabannin ƙasa waɗanda ya zamanto suna bisa karaga iko, lalle ba yanzu an ka fara shi ba. Idan kuna tunai, an yi shi a ƙasa Congo Demokradiyya, an yi shi a ƙasar Niger, an yi shi a Nigeria a zamanin Murtala, an yi masu Sardona, an yi masu Tahawa Balewa, kai dai ga sunan da dimbin yawa a cikin tarihinmu na nan nahiyar Afirka, kuma in ce a cikin duniya ma akwai irin haka. To lalle abun ban haushi ne a ce har yanzu cikin nahiyar mu ta Afirka har take kai ake ma shugaban ƙasa irin wannan kisan. Abun ban haushi ne dangane da yanayin tsaro. Kowa ya san da wannan talikin, mu da 'yan ƙasar Nijar da 'yan Najeriya da 'yan Mali da 'yan Burkina Faso, wato ɓangaren sahil kenan, yau muna fargaba sosai saboda kowa ya san da irin rawar da shi tsohon shugaban ƙasar marigayi Idris Deby Itno yake takawa ta nema a samu zaman lahiya ko cikin kogin Chadi ne ko kuma nan tsakanin Mali, Burkina Faso da Nijar. An san yana tura rundunar sojoji inda suke zuwa suke kawo taimako. Sun kai taimako a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, wato mutum ne wanda duk inda ya zamanto akwai tashin hankali, ana biyan farafula, ana kashewa, to yakan tura rundunar sojan Chad inda su sun riga sun saba da yaƙi ƙasar Chad, an san da sun yaƙin ba sa sakaban me, kuma yana sa jari a ciki zuwa taimakon ƴan uwa. To yau in aka tsaya aka diba, akwai ƙasashe da yawa waɗanda ya zamanto rashin shi Idris Deby ba musamman wanda za a ɗauki wurin shi wata irin rawa za a takawa, amma shi ai ya taka an gani.
To amma abinda mutane suke tunani, mutum da ya ɗire shekara wurin 30 kenan a mulki, baka ganin kashin shi yana da alaka da daɗewa da ya yi a kan sarauta wanda 'yan ƙasar kila wasansu sun gaji da shi?
Akwai haka nan, ni ma kan kaina ina Allah waje da irin wannan. To amma aka sai aka diba, ai ga yanan Kamaru, kowa yana ganin shi, wanda yake ƙasar Kamaru kin nan ya riga shi hawan karaga iko. Gayatan ƙasar Uganda ya riga Idris Deby hawan iko. Lalle ni kan kaina ina Allah wadai da haka nan, saboda mutum ɗan adam duk kowa kake, in dai ta yanayin iko ne, in ka zo ka yi shekara 10 kana iko malami, to duk dubarar da aka gare ka cikin duniyar nan ta ƙare, yanzu za ka shiga ɓanna kenan. Saboda shi inda ya gusa bai nemi ba ƙarin lokaci bisa karaga iko, da wannan ina ganin ta bata zo mishi haka ba. Wato kisan shi ta bambanta da ta Joseph Kabila, kuma ta bambanta da General Ibrahim Bare mai nasara a ƙasar Nijar, tunda su ba su ma cika manda guda ba, amma shi hal shidda. Lalle ana ganin cewa akwai haka. To amma duka da abin da muke gani da lauje cikin naɗi, wannan abin da ake gani ne, wato abin da azzahiri ne, batini za ya fito sannu za a gane cewa da akwai lauje cikin naɗin nan.
Farfesa Bube na Maiwa kenan, malami a jami'ar Diouf a birnin Dakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe ɗauke da sauran labaran duniya.
A jalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara jiya Talata kan ko za a umarci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a. Biyo bayan wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama, wannan kudurin doka da aka duba yuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwa da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehrik Labbaik Pakistan TLP a takaice. Dan a samu kwanciyar hankali, mai an shafa kwanaki yana fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP da ta amince da janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar, a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad. Ahmad ya kara da cewa dukkan kararraki da aka yi rajista kan kungiyar masu fafutuka karkashin dokokin yaki da ta'addanci saboda shigar su cikin zanga-zangar tashin hankali ta baya-bayan nan su ma za a janye su. Ta ƙarshe, wani babban janar ɗin sojin Amurka ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa Amurka za ta gamu da cikas sosai idan har za ta koma Afghanistan ko da a takaice don tunkara sabon barazana ta ta'addanci da zarar sojojin sun kammala shirin janye Dakaru daga kasar. Gargaɗin na jiya Talata daga kwamandan sojin Amurka a gabas ta tsakiya da wasu sassan kudancin Asiya yana zuwa ne, yayin da masu shiri na sojojin suke ci gaba da aiki kan yadda za su dawo da gaba ɗaya sojojin 2,500 zuwa 3,500 da ke Afghanistan daga watan gobe, wanda zai kawo ƙarshen yakin shekaru 20. Ba na so nuna yana da sauki, ba zan iya yin gaba gaɗi in ce abu ne mai sauki ba. Babban kwamandan sojin Amurka General Kenneth McKenzie Jr. ya shaida wa kwamitin kula da harkokin soji na Majalisar Wakilan Amurka kan yiwuwar buƙatar ayyukan ta'addanci nan gaba.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta jaddada aniyar samar da duk abin da ake bukata don 'yan Najeriya su sami allurar rigakafin cutar coronavirus. Shugaban kwamitin yaki da cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayya, Mr. Boss Mustapha, shi ne bayyana hakan yayin wani taron fadakar da masu ruwa da tsaki a jihohi shida da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da aka gudanar a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa. Ga dai Zainab Babaji da ci gaban rahoton.
Shugaban kwamitin yaki da cutar corona ta ƙasa kuma sakataren gwamnatin Najeriya, Mr. Boss Mustapha, ya ce Najeriya za ta ci gaba da samar da allurar rigakafin cutar corona wanda za a kawo shi kashi-kashi don baiwa kimanin mutane miliyan 140 a ƙasar daga wannan shekara zuwa baɗi.
The federal government is committed to providing all necessary resources.
Mr. Boss Mustapha kenan ke cewa gwamnatin tarayya ta jajirce wajen ganin ta samar da dukkan abubuwan da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu allurar rigakafin corona. Gwamnan jihar Nasarawa, Injiniya Abdullahi Sule, wanda ya zayyana irin matakan da gwamnatinsa ta dauka na yaki da cutar, ya kuma ce gwamnatinsa ta kammala cibiyar bincike kan cututtuka masu yaduwa.
The center also conducts clinical trials for vaccines.
Gwamnan na jihar Nasarawa ya ce cibiyar tana gwaji kan rigakafi, magunguna da sauransu. To sai dai al'ummar da aka yi taron domin su sun gabatar da tambayoyi.
Sunana Honorable Aliyu Ilele Gayan. Mafi yawancin mutane suna tunanin akwai cututtuka dai da dama. Yaya ba mai da hankali akan wayannan cututtuka ba sai wannan COVID-19 din.
Amma kana nan gurin wato wannan taro, ka saurari ansan da aka bayar?
Na saurara amma ansan ke mankin
saurara.
Shugaban Primal Ekiya na ƙasa baki ɗaya ya ce kashashe na duniya a cikin ɗari an samu kashashe 70 wanda sun yadda da wannan ciwo ko sun yadda da wannan ba sai sun yi. In Allah ya yarda ni zan yi wannan allura kafin bar wannan wuri.
Suna na uwan mada, abinda ina ji mutane na faɗa suna ce idan an muka bara ka ƙara aihuwa ba. To mu dai mun bar ma Allah, amma Osubanjo, amma gwamnan jihar Nasarawa, to saboda haka mu ma in yazo gurin mu zame.
Farfesa Maryam Aminu daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta gabatar da kasida a wurin taron.
Abin da suke ji a social media ba haka bane, wanda suka yi vaccine din a cikin trial da suka yi sun adadi mata 30 a cikin su, ko akwai guda dai a cikin su wanda ta yi ciki kuma ta haifu ba abin da ya same ta, baya ana haifuwa.
Su ma malaman addinai sun bada tasu bayanai.
Sunana Reverend Yakubu Pam ne Executive Secretary na Nigerian Christian Pilgrims Commission. Wannan alluran rigakafi duka masu addini mu doka wannan abun.
Sunana Abdullahi Abubakar Lamido. To rigakafi dai abu ne da musulunci ya yadda da shi. Rigakafi din nan babu laifi, bai da illa, musulmi za su yi amfani da shi.
Taron ya samu halartar sarakuna da sauran masu ruwa da tsaki, yayin da waɗansu gwamnoni suka gabatar da jawabansu ta na'urar zamanin kallo-kallo wato Zoom. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na dauke da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce tsofaffin gwamnonin Kano da Niger, Kwankwaso da Babangida Aliyu, ba su koru daga jam'iyyar ba. Manazarta na bayyana ra'ayin cewa yankin Sahel na nahiyar Afirka ya yi babban rashi na gwarzo marigayi shugaban kasar Chadi Idris Deby. Jama'a assalamu alaikum. Idan masu saurare za su iya tunawa a shirye-shiryenmu da suka gabata, wani bangare na jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a makon jiya ya fitar da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakan ko ya biyo ne bayan takaddamar da ta kunno kai a lokacin taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma da aka gudanar a Kaduna, wanda kuma ya yi sanadiyar dage taron ba a cimma matsaya ba. Sashen shugabancin jam'iyyar na jihar Kano da suka ba da sanarwar dakatar da Kwankwaso sun zarge shi da yin amfani da 'yan ta'addar siyasa wajen tarwatsa taron ta hanyar yayyage takardun jefa ƙuri'a da farfasa akwatunan zaɓe tun kafin a soma jefa ƙuri'a a zaɓen. Takaddamar ta samo asali ne a yayin zaɓen mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da yankin na arewa maso yamma tsakanin ɓangaren na Kwankwaso da ya tsayar da ɗan takara da kuma ɓangaren tsohon ministan harkokin waje Aminu Wali, wanda shi ma yake da nashi ɗan takarar. An ruwaito Kwankwaso yana zargin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kokarin mara wa ɗan takarar ɓangaren Wali. To amma kuma Tambuwal ya musanta zargin, yana mai cewa buƙatar su shine a bar jama'a su yi zaɓin ransu, ba wai a ɗora musu shugaba ba. Tun kafin wannan kuma, a wata takaddama makamanciyar irin wannan a jihar Niger, wani ɓangaren shugabannin jam'iyyar a jihar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu, shi kuma bisa zargin yin zagon ƙasa ga jam'iyyar da ya haɗa har da taimakawa wajen kayar da tsohon shugaba Goodluck Jonathan a zaben da ya gabata na shekara ta 2015. To sai dai a martanin da ta mayar, uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ce san waɗannan jigajigan nata ba su koru ba. A ta bakin sakataren rikon kwarya na jam'iyyar ta PDP na ƙasa Umar Ibrahim Tsauri.
Maganar korar wasu manyan jigajigan ko kusoshin jam'iyyar PDP da ake cewa an yi, to wannan mu a wurinmu labari yake, domin in ma ya zo uwar jam'iyya sai dai ya zo a matsayin labari. Don me? Mu jam'iyya ce mai ra'ayi iri ɗaya, wadda take ba ƙungiya ba ce wadda wancan ya zo, wannan ya zo, wannan ya zo na abuwa ci mulki. Mu jam'iyyar siyasa ce wadda irin wannan abin baya ba mu tsoro. Amma abin da nake so a sani shi ne jam'iyyar PDP na tsarin mulki tana da ƙa'idoji. Su waɗannan waɗanda aka kora tsarin mulkinmu na PDP bai ba wani sashe na jam'iyyar PDP ya kore su ba sai kuwa jam'iyya. Membobin na kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar, saboda ba a iya korarsu daga ƙasa sai idan sama ta amince. Don haka wancan korar da aka yi jam'iyyar PDP da sa'in yi ta ba, sa'an nan kuma suna nan a matsayin 'yan jam'iyyar PDP yadda aka san su ko babu canji.
Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PDP ta ce tana kokarin kafa kakkarfan shugabanci da zai kai ta ga nasarar fafutukar da take yi na kwace mulki daga jam'iyyar APC a zabe mai zuwa na shekara ta 2023. Akan haka na tambayi Ibrahim Tsauri, anya wannan bai zama wani cikas ga samun nasarar yunkurin na jam'iyyar ba?
Maganar cewa ko wannan abun bai tada mana hankali, to na faɗi wannan cewa mu jam'iyyar siyasa ce ba ka zo na zo ba, ra'ayin madaya ne. Daga cikin gida irin wannan baya ba mu tsoro, in ya taso abinda muka yi shi ne mu zauna mu kira dattawa masu mutunci da kima da sanin ya kamata mu zauna su gyara abubuwan da ya kamata a gyara, wanda ke laifi a bashi laifinsa, wanda ake za a mahuɗa ya mashi faɗa, wanda a saita shi, sannan wanda a ba shawara a ba shi shawara. So ina ganin wannan abun mu kaman kwalliya ne gare mu, ba zai taɓa girgiza mu ba, domin mun sani cewa duk ɗan Najeriya a yau wanda ke da rayuwa a jikinsa ba zai zaɓi jam'iyyar APC ba domin ara abun da ta yi. Amma wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba mu tsaya mu yi shiru, a muna nan muna gwada ma 'yan Najeriya irin halin da suke ciki da kuma ya sa su cikin wannan halin da kuma hanyar za su da su fita. Wannan shine matsayinmu, kuma na tabbatar maka kwace gori ba a hannun kuturu, kawai taɓawa za ka yi tufadi.
Ranar Talata nan ne nahiyar Afirka, musamman a yankin Sahel, aka wayi gari da wani mummunan labari na rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby Itno, wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulkin kasar. Deby ya rusu ne a bakin daga inda yake jagorantar sojin kasar wajen yaki da 'yan tawaye, kwana daya bayan da aka bada sanarwar cewa shine ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a wa'adin mulki na 6. Tuni da manazarta lamurin siyasa suka bayyana rasuwar a matsayin babban rashi ga yankin na Sahel, wanda ya rashin gwarzo kuma hajikin shugaba abin koyi ga sauran shugabanni, sakamakon mutuwarsa a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar kasarsa. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ya yi mu'amala da marigayi Idris Deby.
Shugaba ne mai kuzari habba iyaka, ya yi zarumta game da ba da iyan caji su je kasashe da yawa don su taimaka yaki da ake da 'yan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi kokarinsa na taimaka ma wasu kasashe idan yaki ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su.
Kasan ake cewa 'yan maza irin gujiya ne, sai an bambara a samu na kirkito. Gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin Afirka ta yamma, akwai matsala ga yankin Sahel, saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa, misali kamar Najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta. To in ka diba su ma abinda suke ciki na kan ja'alabai, to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa mabada mama bisa magana tsaro ta yankin. Kai, an yi asara, an yi rishi babba, kuma Allah ya sa can ta yi mishin.
Shi ma dai mai fashin baki akan sha'anin tsaro a yankin na Sahel, Al-Kasum Abdulrahman, ya yi tsokaci akan kokarin Idris Deby wajen yaki da ta'addanci.
Babban tashin hankali ne ya samu kasashen Afirka ta tsakiya da Afirka ta yankin Sahel, saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kanshi nauyi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya. Kuma mutum ne mai magana guda, mutum ne mai karɓar shawara daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi, shugabannin kasashe da sauransu. Kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar kasashe ma saboda neman zaman lahiyar Afirka. Don ko su abubuwa za su faru yanzu na asha idan ba a yi hankali ba.
Da ya samu bintuko man Petra kasashe, sai ya mai da hankalin shi wajen makamai, kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina, sai ya zama kamar shi ne garkuwa a kasashenmu a yaki da 'yan ta'adda. to ka gani ma cikin yakin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma dan banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi zuwa kusa daga bai shakkun ya tahi inda soji ne kuma yana da zuciya ta soji to kaga dai wanga gaman wanga tawaye ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abinda za a ce alhaji kan ran shilgaba da bi
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Munir Barma Cuba Hirojo Dune ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida na Sanyinna yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Sunana Alkamu Musa daga kasar Kamaru kauna bakwai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal mudassir fa'anzir wa rabbaka fatabbir wa siyabaka fatahhir wa hujura fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fadbir wa idha nukira fin na'u kadhalika yawma idhin yawmun akhir ala al-kafirina ghayru yasir dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banayna shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma natba'u an-nazid kalla innahu kana li ayatina hamida sa'ukhliqu sa'uda innahu faqqara qaddar فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَكْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدة إثنا فنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويرتاب الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ما أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
صدق الله العظيم. تنزقما لوكا شيني دزامكا ومكو لاباري أتكاشي.
Rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30 da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya talata. Mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga. Wata kungiyar ƴan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a ƴan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimena babban birnin ƙasar. A jiya talata an samu tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na ƙarshe a ranar Litinin, masu taimakawa alkali yanke hukunci su 12 da suka hada da mutum 6 farar fata da kuma mutum 6 baƙaƙen fata. Sun shafe sa'o'i 6 suna tattaunawa kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni 3 kafin su fito da hukuncin da suka yanke.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hatsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hirojo Dune wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. An huta lafiya. Assalamu alaikum.